Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 1621 da 1625. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yau Laraba 21 ga watan Disamba na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Hukumomi a kasar Jamus suka ci gaba da farautar mutumin da ya tuka motar a korukura cikin wata kasuwar sayar da kayan Kirsimeti da ke cike da jama'a a birnin Berlin. Hakanan hukumomi sun kaddamar da bincike domin gano musabbabin tashin wuta a wata mashahuriyar kasuwar sayar da kayan wasan hasken wuta ko kuma fireworks a Turanci a kusa da birnin Mexico da ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 31.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata sabuwa na neman kunno kai yanzu haka a jam'iyyar PDP. Bayan haka za ku ji cewa an horar da 'yan banga sama da 200 a jihohin Adamawa da Taraba don taimakawa wajen ci gaba da yaƙi da 'yan Boko Haram. Muna kuma ɗauke da rahoto daga jihar Plateau a kan shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara da ake yi. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za mu kawo muku shirin himma wanda Ladan Ibrahim a yau ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, barkanmu da warhaka. A yau Laraba, hukumomi a kasar Jamus suka ci gaba da farautar mutumin da ya tuka motar a korukura cikin wata kasuwar sayar da kayan Kirsimeti da ke cike da jama'a a birnin Berlin. Kwana ɗaya bayan sakin wani mutum da aka kama ba da daɗewa ba bayan kai wannan hari da ya yi sanadiyar rasa rayukan mutane har kusan 12. Kafofin yaɗa labarai na Jamus sun ce jami'an 'yan sanda na neman mutumin nan ɗan ƙasar Tunisia sakamakon takardun da aka samu a motar. 'Yan sandan na Berlin sun samu bayanai kusan 500 daga wayar tarho tun daga lokacin da al'amarin ya faru a ranar Litinin. Ƙungiyar da ta yi ikirarin cewa harin ya biyo bayan kiran da ta yi ne ga jama'a da su kai wa fararen hula hari a ƙasashen da suke cikin ƙungiyar haɗin gwiwar da Amurka ke jagoranta da nufin murƙushe ƙungiyar 'yan ta'addan. Ƙasar Jamus ba ta cikin ƙasashen da suka aiwatar da har-haren jiragen sama a kan 'yan ƙungiyar ta da Ish a Iraki da kuma Siriya, amma tana taimakawa da ya haɗa da ƙara mai a ababen hawa da kuma lalubo inda 'yan ƙungiyar ta da Ish suke.
Wata gagarumar wuta ta tashi a wata mashahuriyar kasuwar sayar da kayan wasan hasken wuta ko kuma fireworks a Turance a kusa da birnin Mexico, inda ta yi sanadiyar mutuwa aƙalla mutane 31, 70 kuma suka raunata. Kasuwar mai suna San Pablito da ke birnin Chultepec tana tazarar kilomita 30 arewa da babban birnin. Tana makare da masu sayar da kayan wasan wutar domin bukukuwan Kirsimeti da kuma sabuwar shekara. Ofishin babban alƙalin ƙasar ya ce abubuwa 6 ne suka fashe waɗanda suka jawo haɗarin, kuma sun ƙaddamar da bincike akan keta dokoki da ƙa'idojin sayar da kayan wasan wutar domin gano wanda ke da alhakin haɗarin. Shugaban ƙasar Mexico, Enrique Peña Nieto, ya yi amfani da shafin Twitter domin aikawa da ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu da kuma fatan neman sauƙi ga waɗanda suka raunaka. Fashewar da kuma gobarar ta lalata rumfuna da yawa a shekarar 2005 da kuma 2006.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Rasha ta bayyana a yau Laraba cewa za a yi riga malam masallaci idan aka yanke hukunci game da mutumin da ya yi wa jakadin ƙasar kisan gilla a Turkiyya. Ministan harkokin wajen Turkiyya Mevlut Cavusoglu ya shaidawa sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ta wayar tarho cewa suna da tabbacin makashin na da alaƙa da limamin addinin musulunci mai suna Fethullah Gulen wanda ke zaune a Amurka kuma wanda ake zargi da hannu a yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a Turkiyya. Mai magana da yawun shugaban ƙasar Rasha Dmitry Peskov ya faɗa a yau Laraba cewa ba za su yi riga malam masallaci ba wajen yanke hukuncin har sai an kammala bincike akan kisan. Amurka ta yi tur da abin da ta kira zancen banza sakamakon alhakin da ake cewa tana da shi na kisan saboda mafaka da Gulen ya samu a Amurka. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Amurka John Kirby ya faɗa a jiya Talata cewa sakatare Kerry ya bayyana damuwarsa da irin cece-kucen da ke fitowa daga Turkiyya a yayin tattaunawar da suka yi da Cavusoglu ta wayar tarho.
'Yan rajin kare haƙƙin bil'adama a Siriya sun ce an dakatar da kwashe fararen hula da kuma 'yan tawaye da ake yi daga birnin arewacin Aleppo, yayin da gwamnati da 'yan adawarta ke zargin juna da kawo tsaiko. An dai kwashe mutanen ne ƙarƙashin yarjejeniyar da Rasha da Turkiyya suka shiga tsakani, wacce aka kira mutane su fice daga biyu daga cikin ƙauyukan da ke yankin Idlib, wanda ke ƙarƙashin 'yan tawayen. Ministan harkokin wajen Turkiyya, Mevlut Çavuşoğlu, ya faɗa ranar Talata cewa kusan mutane 37,000 aka kwashe daga Aleppo, sannan burinsu a ƙara kwashe sauran mutanen a yau Laraba. Bayan tattaunawa a Moscow tsakanin ministan harkokin wajen Rasha da Turkiyya da kuma Iran, ministan harkokin wajen Rasha, Sergey Lavrov, ya faɗa wa kafofin yaɗa labarai cewa ƙasashen guda uku sun yi amfani da ikon faɗa aji da suke da shi wajen tilastawa a fitar da jama'a, abinda ke nufin cewa sun kasance muhimman waɗanda suka shiga tsakani a Siriya a rikicin da aka kwashe shekaru 6 ana yi. Ministocin harkokin wajen sun amince da tabbatar da tattaunawar wanzar da zaman lafiya da kuma faɗaɗa yarjejeniyar tsagaita wuta a duk faɗin Siriya, amma hanyar tsagaita wutar ba za ta haɗa da mayakan Daesh ba.
Kamfanin ƙera motoci samfurin Volkswagen ya cimma matsaya da gwamnatin Amurka da kuma jihar California a jiya Talata, sakamakon zargin kamfanin da yin ƙwange a wajen gwajin gurɓatacciyar iskar da motar da ke amfani da man diesel ke fitarwa. Ana kyautata zaton matsayar za ta jawo wa kamfanin biyan kuɗi fiye da dalar Amurka biliyan guda. A ƙarƙashin wani ɓangaren biyar diyar, kamfanin na Volkswagen zai sayi ko kuma ya gyara motoci 83,000 waɗanda aka ƙera tsakanin shekarar 2009 zuwa 2016, ciki har da ƙerar Ford da Audi waɗanda kamfanin na Volkswagen ya ƙera. Kamfanin na Volkswagen ya saka wata manhaja a cikin wasu motocinsu da ke amfani da man diesel, wanda yake nuna yadda motar ke auna gurɓatacciyar iska sannan ya canza zuwa sarrafa gurɓatar, inda yake kashe ta yayin da ake tuƙa motar. A watan Oktoba ne kotun gwamnatin tarayya ta umarci kamfanin Volkswagen ya biya waɗanda suke da motoci da ke ɗauke da wannan manhaja ta jabu.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, da farko za mu fara da batun siyasa. Bangarorin jam'iyyar PDP biyu na zargin juna da neman kafa wata sabuwar jam'iyya mai taken Mega Party, wadda za ta fafata da jam'iyyar APC mai mulki a zaben shekarar 2019 in Allah ya kai mu. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya na da ƙarin bayani.
Shugaban kwamitin amintattu na PDP, Sanata Walid Jibrin, ya ce baya tare da duk mai tunani ko da canza sunan PDP ne, bari ma a je ga batun kafa sabuwar jam'iyya.
Mu tattara kayan alatunmu da yake cikin gidanmu, mu tafi mu bar ma Ahmadu Sharif wannan gidan, wato mu bar mishi PDP. Mutumin da bai sha wahalar PDP ba, shigan shi PDP duka bai fi shekara biyu ba, sannan sai mu soke sunan PDP, mu ce wai mun bar ma Ahmadu Sharif, ai za mana Allah ya isa, mun yarda cewa gashi mun kafa na gyara PDP.
Kakakin bangaren Sanata Sherif na PDP Inuwa Bala ya ce bangaren makarfi ke kawo wannan batun.
Saboda haka makaran da suke neman son rayi ne, neman a ruda juna, a ruda ma jam'iyya, neman wannan rikicin ta ci gaba, don dama ai sun ce su suna so su fice su koma wata jam'iyya. So muna ganin take-taken su na neman su koma wata jam'iyya din ne shi yasa suka ce ba za su tattauna da mu ba. Amma kuma dama ba za mu ma neme su mu tattauna da su ba, don mun gane cewa ba su sama me suke yi ba, ba su da kaunan jam'iyya zuciyarsu. Kowace umarni kuma aka yanke mu, mun riga mun ba da kai cewa za mu bi. Saboda haka kowa ya yi hakuri, bayan kotu ta yanke hukunci sai mu dawo mu zauna. Wanda sun ce ba za mu tattauna da su ba, dama mun san ina ne suka dosa, sai su tafi can, mu kuma mu ci gaba da yin PDP yadda ya kamata a yi shi.
Shin 'yan ɓangaren makarfi a halin yanzu suna ganin sun rabu da ƙwallon mangoro, za su ci gaba da aiki ba tare da Sharif ɗin ba, tun hukuncin kotun ƙoli da ya ture ɗan takarar Sharif ya naɗa na makarfi a zaben gwamnan Ondo? Ga sakataren shirye-shirye na kwamitin riƙon PDP Abdul Lingi, wanda ya ce har yanzu akwai sauran rina a kaba.
Matsala da mu da shirye tana nan a jike, amma muna fatan Allah tabaraka wataala zai kawo hanyar maslaha da warware wannan faɗan, domin ɗaya daga cikin abin da yake wa jam'iyyar koma ba jam'iyya shi ne wannan faɗan, kuma mun tabbatar kan cewa akwai hannun baƙi ciki a cikin fadan. Amma dai muna roƙon Allah tunda ya fi ƙarfin kowa ya nuna ƴan uwanmu hanyar mu samu maslaha domin jama'iyya ta zauna dabbaginta. Ba zai yiwu ba, kuma ba za mu yadda ba, kuma ba zai yiwu a ce Najeriya jama'iyya ɗaya ke mulkin ta ba. Wannan ba duk wanda yake mafarkin wannan yayi wa kansa ƙarya. Ba zai yiwu ba, ba za a iya ba, kuma ba za mu ga wani ranar a ce yau jama'iyya ɗaya ce ke Najeriya ba. Wannan ba zai yiwu ba. Ina so ka tabbatar ka ji daga wurina, kuma muna da yawa masu irin wannan ra'ayin.
Masana siyasa na ganin ko dai PDP ba ta haɗe ba, akwai yiwuwar bullar wata gagarumar jam'iyyar adawa da manyan 'yan siyasan da na ciki na ciki tsakanin su da gwamnatin APC za su kafa. To rikicin bangarewar PDP har yanzu helkwatar jam'iyyar Wadata Plaza na nan a rufe da 'yan sanda na gadi. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Da wani abin da ke nabuna siyasa kasan mu ce ban tsoro, da haka hankalin gano bai kwance, kuma ga lokaci yana ga tahowa, nan gaba dan kada ana yin zabe haba har neman taruwa.
To madalla a gaida Nasiru Adamu Elhikaya. Kamar yadda bayanai ke nunawa, sama da 'yan sa kai na 'yan banga da suka fito daga jihohin Adamawa da Taraba guda 251 ne aka horas don koya musu dabarun aiki da na samun bayanai a cikin al'umma, yayin da ake ci gaba da fatattakar 'yan Boko Haram daga wannan yankin na arewa maso gabashin Najeriya. Wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoto.
Kuma horas da waɗannan zaratan 'yan banga ne a mafilin horar da 'yan sandan kwantar da ta zo mata 14 da ke Yola. AC Aminu Tuta na kwacikin shugabannin 'yan banga na jihar Adamawa ya ma ya bada irin horon da aka samu da kuma irin haɗin kai da jami'an 'yan sanda ke badawa.
Wannan horon wato mun yi shi ne don mu shirya yaranmu waɗanda aka yaranmu su shiga abinnan aikin nan gadan-gadan, su san kan aikin, su san menene tsaro kan ta tukunna, kamin su san yadda za su yi su tinkari maɓannaci. 'Yan sanda 100% za mu ba su haɗin kai fiye da yadda muke ba su a da, don tsakani da Allah sun horar da yaranmu kamar yadda ya kamata.
To wai koya ake ma ɗaukan 'yan bangan a yanzu? Mustapha Bashar da ke zama jami'in mulki na kungiyar 'yan sa-kan ya ce fa akwai matakan ma da suke ɗauka domin fidda ɗanduma daga kabewa.
Bayan an saye fom, za a zo a cika fom ɗin. Mai anguwa zai sa hannu, shi hakimi zai sa hannu, mai jimilla zai sa, DPO da kake karkashinsa zai zo ya sa maka hannu, wanda in ya tantance ka zai san lallai baka da wani criminal record a wajensa sai ya sa maka hannu.
A wuraren da aka kwato daga hannu mayakan Boko Haram an kafa irin wannan kungiyoyi, to amma sai kungiyoyin su kuma kamar suna yaki da juna, wani mataki kuka ɗauka?
Mu kam a waje mun nan mun haɗa kai gaba ɗaya, muna aiki tare, ba mu da wani ɓatanci ko wani yau.
Masu fashin baki na ganin ko ba komi, akwai buƙatar matasa suke shiga ayyukan irin waɗannan ƙungiyoyi, musamman ma a wannan lokaci na rashin aikin yi ga matasa. To kome waɗanda ke ciki ma ke cewa ne, Inspector Rabi Baba na cikin zaratan matasan da ke cikin wannan ƙungiyar.
Ni dai na shiga wannan aikin zuciya ɗaya, kuma ra'ayi kowa dai da ra'ayin shi. Wani zai ce ba zai yi aikin banga ba saboda yana ganin zai hana ma kanshi bacci, kuma idan ka ce za ka kwanta bacci, wannan ya kwanta bacci, to ba tsaro kenan a unguwa. Shi yasa mu muka yi tattaki muka zo muka shiga wannan aiki na vigilante saboda mu taimaka ma al'umma.
To sai dai kuma wannan yunkuri na mako zuwa ne, yayin da gwamnatin jihar Adamawa ke ma saba layar tallafawa 'yan sa kai na maharba da 'yan banga da ke ma tallafawa a yankunan madagali, wato 'yan Gombe Boys, domin samun nasarar kakkaɓe burbuɗe 'yan ƙungiyar Boko Haram a waɗannan yankuna, kamar da yadda kwamishinan yaɗa labaran jihar Adamawa Ahmad Sajo ya tabbatar.
Dama akwai mutum 280 waɗanda sojoji ke sa musu laƙani da Gombe Boys. Su waɗannan dama ana taimaka musu da kuɗi ɗan allowance ɗan kaɗan, ana taimaka musu da albarusai ta hannun jami'an tsaro da sauran abubuwa da suke bukata. To yanzu abinda muka fahimta shine akwai kamar mutum 150 a cikin madagali ko kasan madagali, wadda su dinnan su 'yan kasa ne, su suka san yanayin wannan wuri, su kuma ba su cikin wannan tallafi. To shi ma wannan gwamna ya yi alkawari, gwamnatin Adamawa za ta dauki ɗawainiya taimaka musu da alawo da albarusai kamar yanda ake ma wannan 'yan Gombe Boys din.
Koma da menene dai 'yan sa kai na maharba da 'yan banga da kuma 'yan ƙato da gora, wato civilian JTF, da ma taka muhimmiyar rawa wajen tallafawa jami'an tsaro domin tabbatar da tsaro ba tsoro ba. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Yanzu kuma bari mu leka jihar Plateau. Yayin da ake shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti, rundunar tsaron jihar ta ce ta dauki matakan tabbatar da tsaro a lokacin bukukuwan Kirsimeti da na sabuwar shekara. Ta fannin kasuwa kuma koyaya farashin kayayyaki ke shafar shirye-shiryen, za ku ji ƙarin bayani daga Zainab Babaji. Komandan rundunar wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau, Manjo General Rogers Nicholas, ya ce rundunar ta ƙara shingaye don gudanar da binciken abubuwan hawa musamman a yankunan da ke da barazanar tsaro a cikin birnin Jos da kan iyakar jihohin da ke kewaye da jihar Plateau.
Mun yi mitin da Yan Khan da na jiyana Jamaatul Islam kafar da preparation na Christmas. Muka rage musu kuma dan kara security, internal security nasu. Kuma ga ma yayyenmu cike ma yaransu maganan firing knockout da sauransu ba so tun na community sata doka kai wannan duk motocin za su shiga Jos dole a sacin nasu motocin kuma za su bari Jos za a sacin su kuma muna gyama mutanenmu ko ya zauna lafiya da makocinsa inda mutane sun ga abin da bai dace ba ko ni suspected movement ko motocin da aka faki wani gefe ba mai shi da kuma akwai information na miscreant da sa kidnappers nan da samu sai maza-maza ba mu. Na sha ba da number na 080-340-36932. Inda akwai problem su kira ni directly.
Komandan rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau, Manjo General Rogers Nicholas, na kuma leka kasuwa inda mabiya addinin Krista ke gudanar da hada-hadar sayan kayan bikin Kirsimeti. Madam Teresa Goffin uwa ce da ta zo sayan tufafi wa 'ya'yanta.
Nazo siya kayan yara ne. Dan nazo kasuwan na siya ma mutum daya guda uku, hudu, biyar. Amma yanzu zakiyar kasira ma ka ce bari ka siya guda biyu. Ba wai ya zama dole ba, yaran ma ba wai sun ce dole ba, amma dai kana gode musu da hakurin da sun yi da kai. Abun yayi yawa. Amma mun gode ma Allah, muna cikin masu rai.
Ita ma Madam Esther da na same ta a shagon sai da zannuwa a Tamfa ta sheda mun cewa farashin zannuwan ba su haura sosai ba.
To ni kuma na gan kan a zannuwa kan yana da sauki, sai dai abinci ne, amma kan kaya da sauki.
Na kuma zanta da wasu 'yan kasuwa da ke sai da tufafi, kaji da kayan kwalliya na mata don jin yanayin da kasuwar ke ciki.
Sunana Alhaji Uzeru, kasuwanci mun gode Allah. Ba sun dan dai tashi amma ba sosai ba, ana dan samu dan tattaba kadan kadan.
Sunana Ibrahim Shehu, ni ne chairman din masu kaji Terminus. Ana samun kaza sai dai yanayin canjin farashi ya samu kuma mutane babu kuɗi a hannunsu saboda masu kiwon tun daga lokacin da suka sai dai on din sun saye shi da tsada. Na biyu kuma feeding din abin da ake sayansa ya kusan ninka kuɗin. To sakamakon haka mu ma da muke zuwa mu saya a hannunsu sun ƙara mana farashi.
Ni ne Awal Usman Abuja Market. Ina sai da kayan shafe-shafe na mata. Ai mafi yawancin kama wani ma zaki samu yayi dobulin ɗinsu. Wani abin sai dai haƙuri. Don mafi yawancin mutane suna kuka, musamman ma ma'aikata suna complain.
Shiko Reverend Elijah Madu ya jawo hankalin mabiya addinin Krista ne da su guji shagala da batun kayayyaki musamman a wannan lokaci na Kirsimeti.
A wannan lokacin bukin nan ya kamata mu yi tunanin haifuwar Yesu Kristi. Mu yi bukin nan muna gode ma Allah, muna doka kasunan Ubangiji, muna gode mishi da wannan ceton da ya bamu ta wurin ɗansa Yesu Kristi.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Madalla a gaida Zainab Babaji. Ranar Juma'a idan Allah ya kai mu, za mu so ku kira lambar mu ta voicemail ku ban mana saƙo. Muna son mu ji ra'ayoyinku akan irin kayayyakin jabi da ake shigowa da su daga wasu ƙasashe, musamman ma dai ƙasar China. Idan ƙasashen suna da tsanani akan aikata laifuffuka, me kuke gani ya kamata Najeriya ta yi? Sai a duba shafinmu na Facebook na VOA Hausa domin a samu wannan lambar. Ranar Lahadi kuma idan Allah ya kai mu, za mu kawo muku shiri na musamman akan gaishe-gaishen bukukuwan Kirsimeti. Sai a kasance tare da mu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago, shirin da muke tattaunawa da baƙonmu Bashir Ahmed dan asalin Togo mazaunin birnin New York. Yau mun zo ga shirinmu na ƙarshe inda na tambaye shi yadda zai kwatanta rayuwar Amurka da gida Afirka.
A rayuwar nan kaga akwai abu daya, akwai wato game da kwanciyar hankali na game da ba damun ka special kamar nan New York. Ba damun ka da batun wai takarda, kana da shi baka da shi alhamdulillah. Na biyu zamantakewanka da jama'a, ka zo ka iske mutane da yake kai da su ba ku taba haduwa ba, ba gari guda kuka fito ba, amma kuna tare ana zaman lafiya. Kun fahimce ni ko? Ana zaman lafiya, ana hurdawa a fita a dawo cikin kariyar Allah. Kaya ni to akwai ababa dai da dama da yake yau, misali in ma Togo nake yau na fita na je Najeriya, zan je in iske wasu ta'adan da yake mu ba mu da shi, ko kuma wasu ababan da yake yau ana yi a Najeriya amma mu a gonmu ba mu yi. Kani to wannan abubuwa in dai ga mai hankali dai ya kamata ya zan maka wa'azi da yake zaka koyi da zai amfana maka rayuwanka zuwa gaba.
Ya kuma ka dube batun a ce bin doka da oda a nan.
To bin doka dai wannan ko ina ne, ba nan kawai ba. To inda kake a duniya, doka dai wannan Allah da kan shi ya aje wannan, ka bi doka. In dai ka bi doka to baka da matsala, amma in ka saba kai kuma zaka ga abin da ya jawo maka wannan saba dokan nan zaka gani.
To kuma da kai can baya ka tabo maganan, kai maganan cewa nan ba mai tsangwama ka idan kana son kai addinin ka. Wani bayani zakai muna game da tafiyar da addinin ka na cewa ba wani mai nuna maka wani damuwa ko kuma abin nan?
Haba alhamdulillah, yau mu musulmai sai mu kare ma Allah godiya game da addinin musulunci a nan Amurka. Lokacin da zan zo garin nan, mahaifina shi ne limamin Togo gaba daya, mahaifina. Amma yau Allah ya masa rasu. A yawancin mutanen Maradi, mutanen Kano, sun san shi. Yawanci ma an ce a West Africa sun san shi. Lokacin da zan zo da kwai jama'a da dama da suka ce Bashir ya je fa garin nan garin kafirai ne, amma wallahi na zo garin nan lokacin da na zo unguwan da nake ina cikin Bronx ne, akwai masallataiya dai kaman guda uku wanda na sani. To a yau wannan masallataiya guda uku na a wannan unguwan ba su kirguwa. Akwai masallataiya in nace zan kirga wallahi sai dai in yi ƙarya kuma.
Yanzu haka?
Wallahi sai dai in yi ƙarya. Dan farko yawancin kowane community da ka sani suna da masallatayansu. Kowane community yansu.
Akwai al'umma daban-daban kenan na ƙasashe daban-daban?
Daban-daban na ƙasashe daban-daban kuma ƙwarai kuwa. Saboda shi in ka shigo kuma cikin gari, cikin tsakiyar gari. Sai dai baka sani ba, in ka tambaya ko kuma ka Google za ka iya ka samu masallaci tsakanin 1 mile to 1.5 miles a cikin New York, ƙwarai ko. Bayan haka wurin aiki ne, idan ka gaya ma mai gidanka kai musulmi, sai dai in bai so ya karɓe ka ko kuma baka da wani amfani, amma in ka gaya mai kai musulmi ne ga lokacin sallanka, wallahi in ya kai ma wata ban shi zai tambaye ka baka sallah yau ne?
Shi da kanshi
zai tambaye ka. Wannan respect ne yawancin jama'a suna.
In dai magana addini ne ba matsala.
Wallahi ba matsala, don yana cikin dokan da suka tsara na garin, baka iya ka takura ma mutum kan addininsa. Kowane irin addini yake ka ba addininsa girma, ka ladaba addininsa. Ko me?
To yanzu gashi ka kwaya shekaru da yawa nan kasan, bacin wannan darasi da ka koya, me kuma zaka ce ka amfana da shi zaman ka na Amurka?
Gaskiya na samu takardar gari.
To
alhamdulillah, passport ne ke rike da ita
na Amurka.
Na Amurka. yau na jin dadi na gode ma ina kare ma Allah godiya da wannan taimakon da ya mu na samu kuma na ma ƴan uwaye na fata da waɗanda ba su da shi da waɗanda suke da shi kowane ne kuma ya samu Allah ya sa albarka a ciki.
To masu saurari aka ce laifin dadi karewa yau kuma nan mu kawo ƙarshen shirin namu da mahirin da shi bakon namu Bashir Lamiu Ahmed. Sai wani sati a jimu da wani sabon bakon yanzu a madadin bakon namu Bashir Lamiu Ahmed da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To madalla a gaida Ladan Ibrahim Ayawa anan agogon birnin Washington yana cewa karfe 10:26 yanzu kuma ga Ladan nan ya dawo daga wato daga dan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito ne daga Muktar Dan Mu'azu, baban Khalifa Jingine, Sama'ilawa gidan mai kware jihar Sokoto Najeriya. Ya ce al'ummar kudancin Kaduna ya kamata ku gane zaman lafiya ya zama dan sarki, hatta shi kansa sarkin zaman lafiya ya fi shi. Kamata yi kawo teburin sulhu don ku daina faɗa da junanku. Ya kamata idan aka gurfanar da ma'aikatan gwamnati da ake zargi da cin hanci da rashawa, to a hukunta su daidai da laifinsu, ta haka ne za mu tabbatar cewa ana yaƙi da cin hanci da rashawa. Daga Nasiba matar Rilwanu Ibrahim London Uba da Zara'u matar Dauda Kinta garin Uba jihar Adamawa. Sai sakon Haruna Boda Inkaibo jihar Jigawa ya ce VOA ku faɗa wa ɗan majalisarmu na wakilai mai wakiltar ƙananan hukumomin kafin Hausa Haɗeje da Auyo cewa mu fa tunda muka kaɗa masa ƙuri'a ya tafi Abuja majalisa har yau shiru muke ji ba amo ba labarinsa. Shin ya batun alƙawarin da ya yi mana ne lokacin da yake neman ƙuri'unmu? Fata alheri VOA hakika nasarar da jami'an kwastam Najeriya suka yi na kama wata kwantena mai ɗauke da makamai wani abin farin ciki ne. Da fatan Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya amin daga Bala Muhammad Damban jihar Bauchin Najeriya. Shiko Muhammad mai kamiya Oji Kwata su ce muna kira ga shugaban ƙasar Demokuraɗiyyar Congo da ya gaggauta yin murabus ga shugabancin ƙasar domin a samu zaman lafiya a faɗin ƙasar. Hakika kisan da aka yi ma jakadan Rasha a Turkiya wani abin takaici ne da Allah waddai. Duba da yadda dangantaka kasashen biyu za ta ƙara tsami, inji Naziru Abubakar Sabo Gusau. To a ci gaba da aiko da wasiƙu, mu kuma za mu ci gaba da karantawa.
To jama'a kafin mu yi sallama da ku ga Nazir ya dawo da labarai amma a taƙaice.
A yau Laraba hukumomi a ƙasar Jamus suka ci gaba da farautar mutumin da ya tuka motar a kurukura cikin wata kasuwar sayar da kayan Kirsimeti da ke cike da jama'a a birnin Berlin. Kwana ɗaya bayan sakin wani mutum da aka kama ba da daɗewa ba bayan kai wani hari da ya yi sanadiyar rasa rayukan mutane 12. Wata gagarumar wuta ta tashi a wata mashahuriyar kasuwar sayar da kayan wasan hasken wuta ko kuma fireworks a Turanci a kusa da birnin Mexico inda ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 31, 70 kuma suka raunata. Kasuwar mai suna San Pablito da ke birnin Tultepec tana tazarar kilomita 30 arewa da babban birnin. Tana makare da masu sayayyar kayan wasan wutar domin bukukuwan Kirsimeti da kuma sabuwar shekara.
Masu saurare a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan wani irin hukunci kuka ga ya dace a yanki ma masu shigo da shinkafar roba Najeriya. Sai a shirya don a kira a bayyana ra'ayi. A madadin Nazar Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyanmu Mr. Basco, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.